Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Ahmad Hafiz Baballa ne tare da Murtala Faruku Sanyinna a sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Lahadi 16 ga watan Oktoba shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Murtala da kanin labarai.
Ma'aikatar tsaron Birtaniya ta bayyana shakku akan ko Rasha za ta ci gaba da kera makamai a lokacin mamayar da ta kaiwa Ukraine. Shugaban kasar Sin Xi Jinping ya yi bayani kan yaki da COVID-19 na gwamnatinsa tare da jaddada goyon baya ga rambaroni masu zaman kansu da baiwa kasuwanni damar taka muhimmiyar rawa yayin da kasar ke inganta tsarin tattalin arziki na gurguzu. A kasar Iran an sami dakile wata gobara da ta tashi a wani gidan kurkuku da ake tsare fursunonin siyasa masu fafutukar adawa da gwamnati.
Kanin labaran kenan. A babin rahotanni za a cewa a jamhuriyar Niger, hukumomi a jihar Jifa sun haramtawa kananan motocin dakon kayayyakin kasuwanci zirga-zirga a yankin tafkin Chadi. A kasar Ghana kuma za a ji cewa kungiyoyi masu zaman kansu tare da majalisar malamai mata a Ghana sun fara daukan matakai domin shawo kan matsalar yadda 'yan mata ke ficewa daga makaranta. Bayan nan kuma muna tafa da rahoton ranar abinci ta duniya daga Najeriya. Kamar kowace ranar Lahadi, yau ma muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda Shamsiya Hamza Ibrahim ke gabatarwa. Muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayin da ku masu sauraron mu kan turo ta email. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan yammacin ga kuma cikakkun labaran duniyar. Ma'aikatar tsaron Birtaniya ta bayyana shakku akan ko Rasha za ta iya ci gaba da kera makamai a lokacin mamayar da ta kaiwa Ukraine. A wasu bayanan tsaro na sirri da aka wallafa a shafin Twitter, ma'aikatar ta kiyasta cewa Rasha ta harba makamai masu linzami fiye da 80 a cikin Ukraine a ranar 10 ga watan Oktoba. Wani yunkuri da shugaban Rasha Vladimir Putin ya ce ramuwar gayya ce na harin bam kan babbar gadar da ta hada Rasha da yankin da ta mamaye na Crimea a farkon watan nan. Har yanzu ba wanda ya dauki alhakin kai harin. Burtaniya ta ce akwai yiwuwar masana'antar kera makaman Rasha ba ta da karfin kera makamai na zamani a irin yawan da ake amfani da su. Waɗannan hare-haren na bayyana raguwar yawan makamai masu cin nisan zango da Rasha take da su a jiye, wanda kuma hakan zai iya kawo tarnaki ga shirinta na kai hari a yawan wuraren da ta auna a nan gaba. A halin da ake ciki kuma, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky a cikin jawabinsa na yau da kullum a jiya Asabar ya gode wa Amurka kan tallafin soji na dala miliyan 725 wanda zai baiwa Ukraine din damar sayan harsasai da artillery da kuma tankokin yaki da sauran makamai. Yayin da kasar Japan ke ci gaba da karfafa rundunar sojinta, hasashe kan yadda za a yi amfani da su a yakin da ake sa ran zai barke tsakanin Taiwan da Sin ya sha bamban sosai tsakanin sakonnin da take aikewa a kasashen waje da kuma ra'ayoyin jama'a na cikin gida, a cewar manazarta. Duk da cewa ba abokan hulɗar diplomasiya ba ne, makwabtan kasashen Japan da Taiwan sun ƙara kusantar juna saboda zurfin alaƙar al'adu da kuma ƙoƙarin shugabar kasar Taiwan Tsai Ing-wen da marigayi Prime Minister Japan Shinzo Abe, waɗanda suka bayyana demokuraɗiyya a matsayin muhimmiyar abokiyar hulɗa. Dukkanin shugabannin biyu sun taɓo batun kuɗaɗen soji a lokacin da suke kan karagar mulki. Sun kuma yi fafutuka domin nuna fargaba game da barazanar haɓakar da ƙasar Sin ke yi, wadda ke kirarin Taiwan a matsayin lardi kuma wata rana za ta iya mamayewa ko kuma yin barazana ga demokuraɗiyya. Sabon Prime Minister Japan Fumio Kishida, wanda ya fito daga jam'iyyar Liberal Democratic Party mai ra'ayin mazanjiya kamar Abe, ya tsara hanya mafi natsuwa fiye da wanda ya gabace shi, amma kuma yana samun ci gaba. Kwanan nan Kishida ya faɗa wa jaridar Financial Times cewa dole ne Japan ta yi shirin ko ta kwana kan yanayin da zai iya faruwa a gabashin Asiya, kuma gwamnatinsa ta nemi kasafin kuɗin tsaro da ba taɓa irinsa ba na dala biliyan 40 a shekarar kuɗi ta 2023. Shugaban kasar Sin Xi Jinping a yau Lahadi ya yi bayani kan yaƙi da COVID-19 da jam'iyyar gurguzu mai mulki ke yi. Yana mai jaddada goyon bayansa ga kamfanoni masu zaman kansu da baiwa kasuwanni damar taka muhimmiyar rawa yayin da kasar ta Sin take inganta tsarin tattalin arziki na gurguzu. A yayin wani jawabin da ya yi a farkon babban taron da ake ketuta zaton zai lashe wa'adi na uku na shugabancin kasar, wanda ya tabbatar da matsayinsa na shugaban kasar mafi karfin iko tun bayan Mao Zedong, shugaba Xi ya kuma ya ba da yadda jam'iyyar ta dauki nauyin kula da yanayin Hong Kong da zanga-zangar adawa da gwamnati ta girgiza a shekara ta 2019. Taron wanda ake yi sau biyu a cikin shekaru goma na kusan wakilai 2,300 daga sassa daban-daban na kasar ya soma ne a babban ɗakin taron jama'a da ke yammacin dandalin Tiananmen a cikin tsatsauran matakan tsaro bayan kwanaki da dama na zaman ɗarɗar a babban birnin kasar Sin. Game da batun Taiwan, shi ya ce mun yi babbar gwagwarmayar yaƙi da wariyar launin fata da kuma katsalandan tare da nuna kwakwaran azama da ƙarfinmu na kare 'yancin ƙasa da yankuna, kazalika da kuma adawa da 'yancin kan Taiwan. Wakilan sanye da shuɗin takunkuman rufe fuska sun amsa da tafi mai ƙara. Shi ya ce jam'iyyar mai membobi miliyan 96 ta yi nasara a babban yaƙi da talauci mafi girma a tarihin ɗan adam.
An jima kaɗan, Murtala zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. A jamhuriyar Nijar, hukumomi a jihar Difa sun haramtawa ƙananan motocin da kwan kayayyakin kasuwanci zirga-zirga a yankin tafkin Chadi. Hukumomin na Difa sun bayyana cewa suna zargin mayakan Boko Haram na amfani da direbobin waɗannan motocin wajen samun abinci, kamar yadda za a ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoto na Abubakar Isa daga jihar Difa.
Ƙananan motocin dogon kayayyakin kasuwanci da wannan matakin ya shafa su ne motocin kirar da aka fi sani da sunan 'yar kurkura da lenge-lenge da kuma kirar FG Karansank. A yan kwanakin dai zargin wasu durobobin waɗannan motocin na dogon abincin mayakan Boko Haram ya kasance babban abin muhawara tsakanin al'ummar jihar ta Difa kafin hukumomin jihar su ɗauki wannan matakin. Alhaji Adam Bello shi ne shugabar karamar hukumar Ngingimi ya kuma yi ƙarin bayani kamar haka.
Wai, matakan da muka ɗauka matakai ne da muka ɗauka bayan shawarar Conseil Departemental de Securite wanda muke muhawara ko ne sati. Don sai muka lura cewa akwai motocin da suke jila suna tafiya da abinci zuwa kudu ko gabas tare da inda ba musu. To shi yasa muka ce to wayannan motoci abinci tun da kasuwan Bilabirin an rage ta tun 2000. Don bai kamata ba a ce ana zigiran abinci can wajen. Don shi ne muka hana motocin nan da tuleta Karansan da 'yar kurkura da lenge-lenge duka masu yin latsi su ta hita da abinci daga Gegine zuwa kudu ko zuwa gabas ga abin da aka yi. Muna zargin su paske muna akwai wanda muke tsammanin suke jigila suna kaiwa abinci can inda ba musu. Shi yasa muka hana wannan motocin da abinci wannan su hita.
To sai dai a cewar wani mai aikin kamosho a tashar motocin birnin Difa mai suna Abdul Leko, wannan matakin zai jefa bangarori da dama na al'ummar Difa a cikin wani mawuyacin hali.
Sai da lankuruzoji da aka yi wato babban matsala ne. Saboda me yasa nace babban matsala ne, kaga in ka dibi dai adadin direbobi da yaran mota karan mota wanda suke ce a ƙarƙashin Land Cruiser nan ba kaɗan bane. Kenan an tsayar da mutane, to dan gwamnati ta diba ta gani ta samu hanya ƙwararra, hanya guda ɗaya tilo wanda zai zamanto kowane mutum za a ce to ga irin tsarin da gwamnati ta ɗauka kuma ga irin shirin da aka yi.
A nata bangaren kungiyar durobobin jihar Difa, bayan ta tabbatar da cewa ana samun wasu durobobin waɗannan da aikata wannan al'amarin, to amma ta yi kira ga hukumomin jihar ta Difa na ganin sun sausauta wannan matakin ta hanyar ƙara sa ido ga zirga-zirgar waɗannan motocin a yankin na tafkin Chadi. Mamma Mansur Abdullahi shine magatakardan wannan kungiyar.
Ko zargi menene yasa ka san cikin abu da an samu lala ɗaya ko biyu ko hiyar da haka nan? Kuma ka san labaru kala-kala su ma'aikanta kullum suna samun labaru kala-kala wanda kai talaka ba ka samu. To cikin haka nan ne a cikin labarun ake cewa akwai a ciki waɗanda ba inda suka ce za su ta yi ba suke ta yaya, kamar suna gatsiya. Wataƙila suna da wani dalili ko sun gani an hana Toyota ya ɗauki kaya zuwa Chad, sai dai a loda mababban mota daga nan ya ɗauki kaya ya je Chad.
Wannan matakin ya biyo bayan umarnin da hukumomin na jihar Difa suka baiwa al'ummomin garuruwan da tsaro bai ƙara tabbata na ganin sun dakatar da zuwa waɗannan garuruwan har sai bayan sun samu izini wajen hukumomin. Abubakar Isa, sashin Hausa na muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Nijar.
a gaida Abubakar Isa. Kada a shafa, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ga murtala da cigaban labaran duniya.
Kafafen yaɗa labaran ƙasar Iran sun ce an sami daƙile wata gobara da ta tashi a wani gidan kurkuku da ake tsare fursunonin siyasa masu fafutukar adawa da gwamnati. Haka kuma ba wani fursuna da ya tsere. Rahoton na yau Lahadi ya kuma bayyana cewa mutane tara sun sami raunuka a gobarar ta yi mutum jiya Asabar a gidan yarin Evin da ke Tehran, babban birnin ƙasar Iran. A wasu hotunan bidiyo da ke yawo a intanet, an jiyo ƙarar harbe-harben bindiga da fashewar abubuwa a zagayen Evin. Gobarar ta tashi ne a yayin da ake shiga mako na biyar na zanga-zanga sakamakon mutuwar wata matashiyar yarinya a hannun 'yan sanda. Gidan talabijin na ƙasar ya nuna hotunan bidiyon bayan kashe gobarar dauke da konannun ginoni da sili a wani ɗaki da aka ce shine hawa na saman wani ɗakin aikin ɗinki a gidan yarin. A jiya Asabar, Elon Musk ya ce kamfaninsa na ƙera rokoki na SpaceX zai ci gaba da bada tallafin kafar intanet na Starlink a Ukraine. Yana mai nuni da buƙatar kyawawan ayyuka kwana ɗaya bayan ya ce ba zai iya yin hakan ba. Musk ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa kodayake Starlink har yanzu yana asarar kuɗi yayin da sauran kamfanoni suke samun biliyoyin kuɗi na masu biyan haraji, za mu ci gaba da bada tallafin kuɗi ga gwamnatin Ukraine kyauta. Musk ya faɗa a ranar Juma'a cewa SpaceX ba zai iya bada tallafin Starlink ba a Ukraine. Kafar intanet ɗin ta taimaka wa fararen hula da sojoji su kasance a kan intanet yayin yaƙi da Rasha. Kodayake ba iya tantancewa ko da gaske ne canjin tunanin na Musk ba, daga bisani ya bayyana yana nuna hakan. Lokacin da wani mai amfani da Twitter ya gaya wa Musk babu wani aikin kirki da bai da sakayya, ya amsa da cewa duk da haka ya kamata mu yi ayyukan alheri.
A gaida Murtala Faruku Sanyin na da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu wanda zai kai mu Ghana. Rahotannin baya-bayan nan sun bayyana cewa sama da kashi 20 cikin 100 na ɗalibai mata masu shekaru tsakanin 12 zuwa 17 ne suke ficewa daga makaranta sakamakon auren wuri ko ɗaukan ciki, abinda ke sanya harkar neman ilimi ga yara mata cikin halin koma baya. Wannan al'amari ya fi shafar jihohin Arewa mai nisa da ma matsugunan zango a Ghana. Ƙungiyoyi masu zaman kansu tare da Majalisar Malamai Mata a Ghana sun fara ɗaukan matakai domin shawo kan wannan matsala. Daga birnin Kumasi, wakilin mu Hamza Adam ya duba mana wannan batu, ga kuma rahoton da ya haɗa mana.
Najat Muhammad, mai shekara 18 da haihuwa a duniya, ta fice makaranta na primary a lokacin da ta ɗauki ciki. Hakan ya yi sanadiyar zamanta a gida tsawon shekaru biyu ba tare da zuwa makaranta ba.
Ina zuwa school daga Islamiya primary, ina zuwa school na Zanaitiki, na zo na zuwa school, an zo na yi, amma yau ina gida. Ba yi ne muke zuwa. Na ga wanda inda su muka tashi muke zuwa school, a yau sun zama candidates. Da su zama yana damuna, da na samu a cin kuma da na su kuma it is too late.
A wurin wuri da ɗaukan ciki yayin da yarinya mace ke makaranta na daga cikin matsalolin da ke mai da hannun agogo baya a kokarin da gwamnatin Ghana ke yi na neman ba da nata gudunmuwa wajen cimma manufofin rayu cigaba mai dorewa Majalisar Dukkin Duniya. Wannan matsala ya fi addaban mazauna a jihohin Arewa mai nisan ƙasar Ghana tare da matsugunan al'umman musulmi. Daraktar sashen neman ilimi a ɗaya daga cikin gundumomin da wannan matsala ya fi shafa a Ghana, wato gundumar Asukurin Mampon a jihar Ashanti, Dr. William Kwame Amakra ya faɗa wa muryar Amurka cewa a wurin wuri da ɗaukan ciki tare da ficewa makaranta matsala ce babba a wannan gunduma, kuma har ila yau ana samun raguwar masu zuwa makaranta a gundumar. Malama Aminata Ibrahim, mai fafutukan kare haƙoƙin mata da ƙananan yara a Ghana, ta ce duk da ƙoƙarin da suke yi domin samar ma yara yara mata kyakkyawan makoma. Wannan rahoto da aka fitar a baya-bayan nan ya sa su cikin halin damuwa sosai, kuma suna bukatar da a hada karfi da karfe domin ganin an shawo kan wannan matsala.
Kimuma Empowerment Center for Women and Children da muka ji wannan statistics da ya fito ya dame mu, don muna kokari da yaran mu matan ga muna musu programs da yawa, amma ga abin da ya kuma fito, mu yaran musulmi ne da kuma yaran mu da mun da muka fito tudu da an kai bincike dukan ka duba gana duka system regions ga mu ne muke da yawa cikin wanga masala.
Ko akwai mafita? Mata masu koyarwa a makarantun boko sun kafa kungiyar haɗin gwiwar malamai mata da suka kasance musulmi a faɗin ƙasar Ghana domin ceto yara mata daga cikin wannan balayi. Malama Fatima Yakub, shugabar majalisar malaman, ta yi ƙarin bayani.
Mata zalla ne muka kafa kungiyar don mun ga kaman yaran mu, yaran matan nan da yawan su na bar school, shin suka kai JHS 1 zuwa 2 nan, sai kiga kaman yariyan ta bar zuwa school, sha ce miki kaman yariyan ta ciki ko ai mata aure. Mun zo ne muka kafa kungiyar don mu ya mu jawo yaran mu school sun nan duka za mu ne. Muka gama wan za mu kawo yaran matan mu nan dukan su baki da ya shi mu ka examiners. She su zo su gwada musu yanda ake answer questions. Yanda za a yi su man suka shiga BC nan suka kare BC su ne su kokari su samu school sun da suke so.
Duk da dai yunkurin da mata suke yi, hukumomi a kasar sun ce suna daukan matakai ciki har da kama masu hannu da laifukan auren wuri da dai sauransu. A hali yanzu yara mata da ba su zuwa makaranta sakamakon auren wuri sun kai 80,000 a Ghana, inji hukumar kididdiga ta kasa. Hamza Adam, muryar Amurka, Kumasi, Ghana.
A gaida Hamza Adam, za mu rufe taskar rahotannin namu a Najeriya. Ranar 16 ga watan Oktoba kowace shekara rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a matsayin ranar abinci ta duniya. Ana dai gudanar da bukukuwa daban-daban a irin wannan rana, kuma nuna muhimmancin abinci da ma matsalar karancin abinci da ake fama da shi a wasu sassa na duniya. Taken wannan rana dai na wannan shekara shine samar da abinci ga kowane dan adam, da ganin cewa an tabbatar ba a bar kowane mutum a baya ba. Daga Maiduguri ga rahoton da wakilin mu Haruna Daudabi ya aiko mana.
Kungiyar samar da abinci ta duniya da ake kira WFP ta ce ana fuskantar matsaloli da dama a duniya, musamman ma cikin shekaru uku da suka gabata, ganin cewa babu wurin kokarin mataki da aka dauka. Wannan idan ba a maida hankali ba, ana iya fuskantar matsalar yunwa nan gaba, a cewar daraktan WFP Mr. David Beasley. Ya ce wannan matsalar na karancin abinci a duniya yana da alaka ne da sauyin yanayi da tashi-tashin hankula da matsalar tabarbarewar arziki. Ya ce matsalar tashi-tashin hankula da ya shafi jahohin Borno da Yobe da kuma Adamawa a wannan shiya na arewa maso gabacin Najeriya babban matsala ce mai fadin gaske. Don haka kungiyar WFP ta kira ga gwamnati da kungiyoyi masu zaman kansu da su taimaka wajen magance wannan matsala da za a shiga shekara mai zuwa na 2023. Kullum kuma tuna da kananan yara da ke fama da ciwon yunwa, don mu tabbatar cewa ba mutum guda da aka bari a baya. Jihohin da ke shiri arewa maso gabacin Najeriya dai jihohi ne da ke bukatan agajin gaggawa don magance irin wannan matsala na yunwa da kuma samar da agaji, musamman ma ga mutanen da wannan rikici ya raba su da mahallansu. A watan Yuni 2022 ne dai aka fuskanci ambaliyar ruwan sama mai karfin gaske wanda ya wanke gunki a jihohi 36 na Najeriya, hada da babban birnin tarayya Abuja. Wannan ambaliyar ruwan sama da tanadir motar wasu da dama ya kuma lalata hektar 637 a gonaki daban-daban ko a jihar Yobe kadai, wanda ta kasance ɗaya daga cikin jihohin da ta fama da wannan kalubale na ambaliyar ruwan sama. Kungiyar na WFP ta ce wannan jiha tana bukatan agaji gaggawa da zai tasar ma tsabin kuɗi dala miliyan 129 kafin a samu canjin rayuwa mai inganci. Wannan matsala na ambaliyar ruwan sama da matsala ne ta shafi duniya baki ɗaya, wanda kuma zai da haifar da matsalar yunwa tsakanin jama'a a ƙasashe da dama na duniya. Wannan rana dai ne samar da abinci ta duniya, babbar rana ce a cikin ranakun da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don samar da ingantacce kuma lafiyayyen abinci ga jama'a. Ko ya jama'a suke kallon irin wannan rana?
Tunana Malam Haruna Hamadu Fama. A kasari dai muhimmancin wannan rana kawai dai ana fada, amma ba kowane mutum ya san da wannan ranan cewa gashi ranar abinci ba, saboda irin halin da ake ciki yanzu da karancin abinci. Daga cikin mutane da in ka tambaye shi wannan ranar ma zai gaya maka kan cewa bai san abin da ake ciki game da wannan ranar. A kasari yanzu a cikin rashin lafiya sati biyu da suka wuce bana jin daɗi da na ziyarci asibiti, gaskiya abun tausayi ne, saboda kamar yadda doctor ya saida mini ya ce kana kallon marasa lafiyan nan a cikin kashi 100, kashi 70 zuwa 80 wallahi yunwa ne, saboda abin da ake ci din ba abubuwa na gina jiki ba.
Sunana Aisha Siya, gaskiya ana bukatar taimako na abinci da kula na asibiti da kula da yunwa.
Kuna so a sayi muku
abinci? Eh, da abinci, don gaskiya akwai yunwa yanzu nan, duk he kwana biyu ma bai ci abinci ba.
Sunana Simon Bambiro, daga Chad ne, amma iyaye na sun mutu nan. Amma akwai wanda ba su sani ba za su ce ina abincin nan mutu na abinda za su fada. Jiwa ba su sani ba, akwai da ranar. Kutare ma suna da ranar nasu, makafai ma suna nan, suna da ranar nasu. Amma ya kamata a dauke wannan rana da muhimmanci. Abinci shine abun fa'ariya. Talaka kamar in ba abinci ba menene? Meye nashi?
Wasu jama'a kenan dake bayyana ra'ayinsu game da wannan rana ta yau, ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta ware a matsayin ranar abinci ta duniya. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda Biyu, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Social media duniyar matasa, miya da alkhairi kar miya da zamba.
Assalamu assalamu alaikum, barkamu da warhaka, sanmu da arzikin sake kasancewa cikin shirin matasa a duniyar gizo dake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Shamsiya Hamza Ibrahim, ya kore shirin. Madalla, a yayin da ake ci gaba da samun sauki a fannoni da dama na rayuwa, wani matashi da ya kware a harkar noma a Najeriya ya kirkiro da fasaha da manhaja da ke inganta aikin noma ga dubban manoma a jihohin Zamfara, Jigawa, Nasarawa, Enugu da dai sauransu. Hakan kuma na zuwa ne a yayin da kasar ke kokarin karkatar da akalarta daga dogaro da arzikin man fetur zuwa ga wasu fannoni, ciki har da ayyukan noma da kiwo. Shirin matasa a duniyar kizo na wannan makon ya zanta da wannan matashin, Alhaji Ahmad Sani Ibrahim, wanda shine shugaban kamfanin Ansar Technology. Ya kuma fara ne da bayani kan noman zamani da a yanzu ya kawo sauki ga ayyukan noma da aka sani a baya.
Wanda aka ji ana noman zamani akwai abubuwa da yawa. Misali, in ka je wajajen kauyukan yawancin su manoman. Manoman da zaki ga mutum guda na noma, wanda zai yi shekara da shekaru yana noma, ba zai yi ci da kanshi ba, ta kula sai ci da mutane da yawa. To munan muna amfani da na'urori, abin da Turawa suka ce mechanization, kawo harkar traktoci mai noma guri guda. Muna da hectare 5,000, hectare 4,000, hectare 10,000 muna da. Saboda haka nan zamanin da muka sa ciki shine kawo harkar technology ciki, wurin da fasaha ciki. So wurin da mutum da riza su yi aiki wata guda ba su gama ba, to cikin kwana guda za mu yi amfani da na'ura guda mai yi aiki na mu gama. So shine technology da muka, mechanization da muka kawo ciki. So har kan mu gaba da yanzu mun ga mu juya shi wurin da mutane suka participate ga harkar noma. Yanzu wurare karami ne, wurin juya na kulori na wurin juya tractors da engine na shuka da sauransu da na baro. Amma sauran da mutane suka amfani da hannu suna yi da duka da mun mai da shi na kura kan yi.
Ko za kai mana ƙarin haske kan irin hanyoyin da kuke bi wajen taimakawa manoman da kuma tattara su guri guda, duk da cewa kamar akwai wani abu da suke biya kafin su shiga wannan tsarin na kuko?
No, manoma ba su biyan kuko ba. Za mu tattara bayanin su. Do mun yi aiki, wasu aiki tare da CBN na noma, manoma da wasu kungiyoyi manoma su zo su same mu, mu nemo masu manoman masu noman kaza, kamar masu noman auduga ko shinkafa ko wasu abubuwa. So abun da muka yi, mun kirkiro application, software application. One application shi zai yi ma manoma BVN, wanda bai da BVN, mu doko hoto manoma, mu doko register da suna information na manoma gaba daya, duk bayanin manoma da ke kauyensu ko ina yake. Sai mu doko GPS inda suka zama, mu doko shi sai mu dora ga sunan manoma. Saboda haka nan kana zuwa kai clicking saman GPS zai kai ka daidai wurin da manoma na yake. Zaka san kauyen da yake, zaka san duk information da manoma na yake. So ta haka nan yanzu cikin majiyamu na bayanai muna da kusan manoma miliyan guda masu noma abubuwa daban-daban a Najeriya.
Ba amfani da duk wani fasahar zamani ba tare da an fuskanci kalubale ba, ta yaya kuke tunkarin wannan matsalar? Kamar misali, kun tattara bayanin manomi ko akwai na'urar aiki a wani gurin da ya tsaya yayin aiki? Idan kuka samu kalubale ta nan, ta yaya kuke daukar mataki?
Dalilin sa wannan na'urar shi ne dan in akwai kalubale ka san yadda za ka yi takilin shi tun da wuri. In ba canja ma kifi ruwa ba, lokacin da ya kamata ce jama shi ba cuta ne ya kama su saboda haka na tana kuranka ka gano kifin ga ba canja masu ruwa ba lokacin da ya kamata sai ka gaya masu da wuri sai su je su canja ruwa in ba ba ki yi abinci lokacin da ya ka ba su abinci ba ba za su yi girma ba su saboda haka nan na kula zai gaya maka cewa yes kihi ya ci abinci ko bai ci abinci ba kin ga an ga minimizing wannan risk na abubuwan da zai sa kifin bai samu abinci ba haka shukoki yake duk komai kamar da na gaya maki da don wannan shukan gaba da kamar mutum kamar na renan mutum haka yake duk yaro yau in baki ba yaro abinci safe baki bari sai da rana in kin san kin bashi na rana yana ciwo na ya kama to haka ma masara ko dawa ko wani abin da ka in yanzu kan da ya kamata ba su abinci in baki ba su ba ke san ki jawo rigima to saboda haka na abin da ya sa muka sa na kura muna monitoring shine mun gano cewa wani abubuwan da ya kamata a bayar an ba shi lokacin da ya kaso so yanzu kuma na kuran ma shi da kanshi zai tuna maki cewa ina so abinci gobe to kin ga kira ki shirya cewa yau zan bada abinci ko gobe zan bada abinci in baki baya gobe ba ki san abin da ya kamata ki san ba za ki same shi ba
wato na'urar ba za ta yi aiki ba
eh bace ba zai ci gaba da aiki amma dan misali in masara na baki buhu 70 a hektar guda to in baki sa taki satin da ya kamata ki sa taki ba na da buhu 50 ya kin san kai ki cuta da keke ba ka sani abin da kyau sannan kuma na kura mun kuma zai gwada maki wurin ga yana noma masara ko ba zai noma masara ba misali mutane da za su je su sa masara wurin da ya kamata shinkafa za sa to kiga na kura tun harko zai ga maki ki soil test na zai gwada maki cewa a wurin ga bai dace da masara ba saboda ruwa na kwantawa na ko ku kasa wurin ga mutaccen kasa ne ba kasan da zai awo ba duk wani awon gaba da bayani yanzu duniya ya riga kawo uwa da su duk bayani
kan irin wannan yunkuri Professor Shehu Ado Garki kwararre kan ayyukan noma ya bayyana cewa akwai matasa masu baiwar kirkire-kirkire irin Alhaji Sani Ahmad waɗanda ya kamata a tallafa tare da ƙarfafa musu gwiwa don bunƙasa ayyukansu da zai amfani al'ummar ƙasa baki ɗaya
akwai kirkire-kirkire sababbi da ake yi waɗanda za su taimaka ta fannin ayyukan noma ba wai kawai noma na tsiro ba har ma da noman kiwon dabbobi din da kika yi magana kuma matasa da mutanenmu akwai masu hazaka da fasaha da suke kirkiro abubuwa da suke za su inganta ayyukan noma wanda a gaskiya za su buƙaci a tallafa musu don su ƙara kyautata abubuwan da suka samu
Madalla, to masu sauraro, a yau kuma a nan zamu da sa'aya cikin shirin na wannan lokaci sai kuma na gaba idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka, ni Shamsiyya Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi. Mu sake kasancewa a shiri na gaba.
A gaida Shamsiyya, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Sakonmu na farko ya fito ne daga Abubakar Yahaya Lakwaja da Bala Naya shi Lakwaja jihar Kogi Najeriya suka ce yau ce ranar abinci ta duniya sai dai kash wannan rana ta riski kasashen duniya dama na fuskantar karancin abinci sakamakon sauyin yanayi da ambaliyar ruwa wadda ke ci gaba da lakume albarkatun gonaki muna addu'ar Allah ya kawo mana saukin gaggawa kan wannan iftila'in ko kuma kawo mana mafita na alheri wadda zai rage mana barazanar karancin abinci da na yunwa. Kafin mu karkare ga Murtala ya sake dawowa da labarai amma a takaice.
Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta bayyana shakku akan ko Rasha za ta iya ci gaba da kera makamai a lokacin mamayar da ta kai wa Ukraine. A wasu bayanan tsaro na sirri da aka wallafa a shafin Twitter, ma'aikatar ta kiyasta cewa Rasha ta harba makamai masu linzami fiye da 80 a cikin Ukraine a ranar 10 ga watan Oktoba. Wani yunkuri da shugaban Rasha Vladimir Putin ya ce ramuwar gayya ce na harin bam kan babbar gadar da ta hada Rasha da yankin da ta mamaye na Crimea a farkon watan nan.
Masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yau gaba ɗaya sai kuma gobe da asuba idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin Murtala Faruku Sanyina da ya taya na gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza da ya bada umarni da ma injiniyar mu ta yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.